Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalo da kuma niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'al Musi Garba. Muke farin cikin jan rigamar shirin namu na yau Juma'a 9/Agusta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Magadan gari sama da 200 a Amurka sun buƙaci 'yan majalisar dattawa da su dawo daga hutu su rattaba hannu kan ƙudurin dokar daƙile bazuwar bindigogi a ƙasar. Prime Minister India Narendra Modi ya yi wa 'yan yankin Kashmir alƙawarin fara shiga wata sabuwar makoma bayan soke 'yancin gashin kai da ya yi ma yankin. Wasu fitattun 'yan ƙasar Zimbabwe na fuskantar zargin amfani da matsayinsu ba bisa ƙa'ida ba don samar ma kansu ɗumbin basuka ba tare da bayar da jingina ba.
Kanin labaran kenan. Hukumomin gudanarwa na jami'ar da ake karatu daga nesa a Najeriya sun bayyana abin da yasa ake karɓar kuɗi a wajen ɗalibai duk da yake makarantar kyauta ce.
Littattafan da muke ba su ai sai wani ya buga su, sai wani ya rubuta su, biya ake.
Akwai wani abin da ake kira uwar garke, wato saba. Ita saba ɗin da take rike da dukkan bayanansu da shauransu ba fa Najeriya take ba, sai fa an biya wannan kuɗin. Abin da gwamnati take yi, albashinmu take biyan mu kawai.
Muna kuma da rahoto kan wani lamari na tarihi da ya tada cece kuce a majalisar dokokin ƙasar Kenya, sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Hauwa Umar kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. Jiya Alhamis, magadan gari sama da 200 a Amurka sun buƙaci 'yan majalisar dattawa da su dawo daga hutun bazarar sama su rattaba hannu kan ƙudurin dokar daƙile bazuwar bindigogi bayan harbe-harben kan mai uwa da wabin nan da aka yi a ƙarshen mako da suka yi sanadin mutuwar mutane 31 a jihohin Texas da Ohio. Babbar haduwar magadan garin Amurka wadda ke wakiltar birane 214 wadda kuma shugabanninta suka hada da 'yan Republican da 'yan Democrat ta gaya ma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa ɗan Republican Mitch McConnell da kuma jagoran marasa rinjaye ɗan Democrat Chuck Schumer cewa da matukar buƙatar majalisar dattawa ta amince da ƙudurin. Wanda tuni majalisar wakilai ta kada ƙuri'ar amincewa da shi a watan Fabrairu. Ƙudurin dokar ya tanaji binciken yanayin duk wani mai son sayan bindiga, ya kuma tanaji tsawaita lokacin dakon amincewa da saye daga kwanaki 3 kamar yadda yake a yanzu zuwa kwanaki 10, musamman ma idan binciken farko ya kai ga janyo ayar tambaya game da yanayin mai niyyar sayan bindigar. Shuma ya yi kiran da majalisar dattawa ta amince da ƙudurin, to amma McConnell ya ƙi kada ƙuri'ar saboda baya goyon bayan ƙudurin. Yayin da dokar hana kai komo irin wadda yankin Kashmir bai taɓa gani ba ke ci gaba da aiki, Prime Minister India Narendra Modi ya yi wa 'yan yankin na Kashmir alƙawarin fara shiga abin da ya kira wata sabuwar makoma sakamakon shawarar da gwamnatinsa ta yanke ta soke 'yancin cin gashin kai na musamman da aka baiwa yankin da kuma maido da yankin ƙarƙashin ikon India kai tsaye. A wani jawabin da aka yada a gidan talabijin da rediyo jiya Alhamis, Modi ya kare matakin soke tanajin kundin tsarin mulki wanda ya tanaji baiwa yankin na Kashmir ikon kafa dokar kansa, da cewar wannan tanajin ya janyo kibaya ma yankin wanda hakan ya haifar da ayyukan ta'addanci da kuma Pakistan mai jayayya da India na ke amfani da yankin a matsayin wani makami ta wajen ingiza wasu mutane a yankin. Yanzu kasar India za ta ceto yankin daga ta'addanci da kuma 'yan ta'adda a cewar sa. India ta dura ma Pakistan laifin ingiza tashe-tashen hankula da 'yan aware suka kwashe shekaru gomai suna haddasawa a yankin na Himalaya wanda kasashen biyu kowace ke ikirarin nata ne. To kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Zimbabwe, ɗan shugaban ƙasa da wata tsohuwar matar shugaban ƙasar da kuma wasu fitattun 'yan siyasa na fuskantar zargin amfani da matsayinsu ba bisa ƙa'ida ba don samar ma kansu basuka ba tare da bayar da jingina ba a wani babban bankin wannan ƙasar ta kudancin Afirka. Bankin kasuwancin Zimbabwe CBZ a taƙaice ya ce an tilasta masa tsunduma cikin bashin akalla dala miliyan 160 bayan da ɗan shugaba Emmerson Mnangagwa da Grace Mugabe da wasu mutane suka kasa biyan basukan da suka cici daga shekara ta 2010 zuwa 2014. A farkon wannan satin ne bankin ya fitar da sunayen waɗanda suka kasa biyan basukan. Gwamnatin kasar Zimbabwe wadda ta zo yayin da tattalin arzikin kasar ya yi durƙushewa mafi muni cikin shekaru goma na da hannun jari na kashi 16 cikin 100 a bankin na CBZ. Akasarin mutanen da bankin ya gabatar da sunayensu sun kuma ci ƙarin basukan wajen dala miliyan 200 a babban bankin Zimbabwe, wanda wannan bashi ne da dole ya kamata a ce an biya daga kudin haraji. Matar wani ɗalibi ba Amurka da ƙasar Iran ta jefa kurkuku bisa zargin yin leƙen asiri ma Amurka. Ta yi kira ga shugaba Donald Trump da ya ƙara azama wajen batun kubutar da shi. Ina kira ga Iran da Amurka da kuma ƙasa ta China da su da kuma al'ummar duniya da su haɗa ƙarfi da ƙarfi don su bullo da hanyar kubutar da wannan ɗan taliki da bai san hawa ba balle sauka, a cewar Hu Qiu a jiya Alhamis a zagayowa ta uku ta ranar da aka kama Zhu Wang. Mijina da iyalinmu sun zama guzumar raɓewa, ana harbin karsana a taƙaddama mai daɗa tsanani tsakanin manyan ƙasashen duniya, a cewar ta. Hu ta ce ya kamata shugaba Trump ya baiwa batun Wang irin muhimmancin da ya baiwa batun ba Amurkin nan mai waƙoƙin rap mai suna Asap Rocky, wanda aka sako shi daga kurkukun ƙasar Sweden inda aka jefa shi saboda zargin takala. Hukumomi a ƙasar Mexico sun gano wasu gawarwaki 19 a yammacin Mexico jiya Alhamis, waɗanda ake ganin na wasu ne da suka mutu a wani ɗauki ba daɗin da masu safarar mugan ƙwayoyi suka yi. Wannan kisan ya sha bamban da irin waɗanda aka gani cikin shekarun da suka gabata, inda 'yan daba masu safarar ƙwayoyi kan ɓoye gawarwakin waɗanda suka kashe. A maimakon haka ya yi kama da yadda suka yi a baya, inda 'yan daba masu sayar da ƙwayoyi kan baje gawarwakin mutanen da suka kashe, saboda ya zama ishara ga hukumomi da kuma duk masu wasu ƙungiyoyi na daba da suke adawa da su.
To a gaida Ibrahim Ka'alma sai Garba da karanto labarai. Shugaban jami'a da ake karatu daga nesa ta Najeriya da ake kira buɗaɗɗen jami'a ko kuma Open University, Professor Abdallah Uba Adamu, ya jaddada buƙatar ganin matasa masu ƙaramin ƙarfi sun rungumi tsarin wajen ƙaro ilimi, yayin da jami'ar ke shirin fara aiwatar da wani sabon shirin ilimi daƙile kutsen kwamfuta tare da tallafin Babban Bankin Duniya. A cikin hirarsa da sashen Hausa, Professor Abdallah ya bayyana abin da ya sa suke ba da lokaci ga ɗalibai ba kamar yadda ake yi a sauran jami'o'i ba.
Yanzu ki ɗauki yaron da yake tuka a daidai ta sauro, ya zo ya shiga zai yi kwas a ce a zangon karatu na farko, wato first semester, zai karanta kwasa-kwasai guda shida, a zango na biyu zai karanta guda shida, kin ga guda 12 kenan ko? To saboda harkar adaita ta sahun shi ko bumburutu da yake yi ko aiki da yake a babin salon su, kai gaskiyar magana ni fa ba na jin zan yi cin wannan guda shidan nan saboda musu karatun yadda ya kamata ba. Saboda haka bari in ɗauki ƙwaya uku sai in biya kuɗin guda ukun nan, wannan ragowar ukun ba fa an yafe masa ba, shekara mai zuwa sai ya ɗauke su in ya samu dama. Shi yasa abin yake abin da ake cewa flexible kamar roba yake, shi yasa muka ba mutane shekara 8 ma su ga makaratun ba wani takurawa
abin da ya kamata a shekara fa sai a gama
shi sai mun ba ka shekara 8 sai kai karatun ka a lokacin da kaga dama a inda kaga dama
kuna samun waɗanda har shekaru 8 ɗin su zo su wuce ba su iya kammalawa ba idan haka na faruwa bayan shekara 8 ya kuke da su
me musu da kudin su muke ko kuma wayansu da yawa sai su dawo sai su ce suna son su koma daga farko akwai masu yin
wannan
inda yake shekaru 8 ya wuce ba gama wayansu sai su ce kai mun gaskiya ba za mu ci gaba da karatun ba dama kudin kai yana nan gurin akwai abin da ake kira electronic wallet lalita ce ta sama idan sun gama karatu idan akwai wani balance din kudi a cikin lalitan ta tata tur kudin su sai a kofi
idan na fahimce ka kuna da irin tallafin nan da ake ba dalibai da a turanci ake cewa scholarship ba irin waɗannan ɗaliban ko kuma ina za su samu kuɗin da za a sa lalitan sannan
ba
za su bayar da kuɗin ko ajiye ne ko kuma ina ake samu
kuɗin su za su samu kuɗin su
to ba ajiyen kuɗin makaranta kuɗin me kuke bukata daga gare su in rajista kawai kuke karɓa da kuma kuɗin jarabawa
littattafan da muke ba su sai wani ya sai sai wani ya buga su sai wani ya rubuta su biya ake mu duk wanda masu rubuta mun da littattafan biya mu biyan su muke ba kyauta suke yi ba fi sabilillahi suke ba sai mun biya su
gwamnati ke biyan kuɗin
ɗaukar ai gwamnati abinda gwamnati take yi mu albashin mu take biyan mu kawai saboda ka kai a matsayinka na course writer idan kana malami a jami'a wannan budaddiyar jami'ar Najeriya ba za a biya ka kuɗin course writing ba in ka rubuta course din kai ba za a biya ka ba amma abin ya fi ƙarfin ka saboda ɗaliban malaman da muke da su gaba ɗaya ba su kai 400 ba malamai na dindindin na zama shi yasa muke bukatar facilitators sai aka sai mu kirawo facilitators da koyon su jami'a sai mu ce su su taimaka mana wajen rubuta course materials din kin ga sai an biya su kin ga na farko kenan na biyu idan sun rubuta course materials din sai an dabbe shi sai an buga kin ga wannan kudi ne sannan akwai jaka da ake zuba littattafan a basu jakar a ciki kin ga ita ma wannan kudi ne saboda haka daga kudin wannan registration din ake sannan internet din da suke shiga ba fa kyauta take ba akwai wani abin da ke kira uwar garke wato saba ita saba din da take rike da duk bayanansu da shauransu ba fa a Najeriya take ba dan kana sa ta a Najeriya wani zai kifar da ita saboda haka da yawa daga cikinmu sabobinmu a Amerika suke yanzu kamar mu namu a Amerika suke saboda mun tabbatar cewa ba a ɗauke wuta sosai a can kuma dai akwai gaskiya ba za a kokari a dandatsa su ba a yi hakkin ɗinsu to sai fa an biya wannan kuɗin to saboda haka duk daga cikin wayannan kuɗin da ɗaliban suka tattara daga shi ne fa ake biyan wayannan gwamnati ba ta biya wayannan ba abinda gwamnati za ta biya idan a nan headquarter ana son a yi gini to gwamnati za ta biya mana wannan in tana ganin cewa ya yi daidai sai ta gina shi idan tana ganin bai yi daidai ba sai ce ku san yadda za ku yi
to misali ya za ka kimanta tsadan makarantar nan budaddiyar jami'an nan misali in mutum ya fara daga lokacin da zai fara shekara farko har zuwa lokacin da zai gama nawa zai kashe
naira 800,000 kwata-kwata daga farko har
ƙarshe kusan miliyan ɗaya wato 200,000 a shekara
kusan haka
kuma ka ce talakawa ce professor
to kije sauran jami'o'i masu zaman kansu a zango na farko miliyan 2 suke biya zango na farko first semester to a zangon farko akwai makarantar da suke karɓar miliyan 2 zango na biyu miliyan 2 kin ga miliyan 4 kenan a shekara daya to miliyan 4 a shekara daya ki riban yashi da shekara 4 nawa kika samu
to professor
an ce ka biya 800 a shekara 4 an ce ka biya miliyan wajen kusan tara a shekara 4
yana yiwuwa ko wannan jami'a ta ku tunda dai ku daban kuke da sauran jami'o'i wani zai iya koya daga wani kila ko in kuka fara sauran jami'o'in su biyo baya kai ka sani duk jami'o'in kasashen waje kowane mataki akwai waɗanda suke community college na ƙananan hukumomi ne duk community colleges ba ƙaramar hukumar da ba ta da ƙaramar jami'a ka yi shekara 2 ka je ka ƙarasa shekara 2
kusan associate degree
to ko wannan karamar jami'a akwai waɗanda suke ba da tallafi waɗansu ɗaiɗaikun jama'a ne mu muna da hamshaku masu kuɗi waɗansu kuɗin su ne na fi sabilillahi waɗansu kuɗi ne na talakawa da amma za su iya taimaka mu bayan Allah akwai yiwuwar ku ku kikiro da ku nemi hanyar da za ku iya samun tallafi daga ko ɗaiɗaikun jama'a ko kuma masu hali baiwa irin haka na a riƙa taimaka ma marasa galihu har waɗanda suna da akwai waɗanda suke da basira ƙwarai da gaske amma ba su da ƙarfin
samun ilimin dan har su zama waɗansu abu yana yiwuwa a ba su irin waɗannan tallafi.
Professor Abdalla Uba Adamu kenan shugaban jami'ar da ake karatu daga nesa da ake kira Open University a Nigeria. To sai ku biyo mu a shirin ilimi garkuwar dan adam domin jin amsar wannan tambaya da kuma cikakken bayani game da tsarin wannan jami'a da yadda za a iya samun shiga. To daga harkokin ilimi a Nigeria kuma sai batun aiki ga mata masu shayarwa a kasar Kenya. Inda 'yan majalisar dokokin kasar suka fitar da wata memba da ta shiga zauren majalisar da jaririyarta abinda ya janyo muhawara kan matsayin mata masu jego a wurin. Ga Baba Yakubu Makeri da fasarar rahoton Rowell Omar.
Ranar Laraba da safe ne aka yi ta tada jijiyar wuya a zauren majalisar dokokin kasar Kenya bayan da wata 'yar majalisa Zuleika Hassan ta shiga zauren majalisar da jinjirin wata biyar. Shigar 'yar majalisar da ɗanta zauren majalisa ya sa zaman majalisar ya tsaya cak, yayin da 'yan majalisa da dama suka buƙaci su fice daga majalisar.
So speaker, this house there is a stranger. And it has never happened since 1963.
Rankai dade kakakin majalisa, wani bako ya shigo wannan majalisar kuma hakan bai taba faruwa ba tun shekara ta 1963. Mai girma kakaki, wannan wulakanta majalisa ne kuma ya kamata a tuhume ta da aikata ba daidai ba. Tilas ne mu kare mutuncin wannan majalisar.
We must protect the dignity of the house.
Mukaddashin kakakin majalisa Christopher Omolele ya yanke hukunci cewa abinda 'yar majalisar ta yi bai dace ba, sabili da haka ya umurci gagaraba dau na majalisar ya fitar da ita daga zaurin.
As much as she might want to take off her child, this is not the place for
duk da yake tana son ta kula da jaririnta, wannan ba wuri da za ta kula da shi ba ne. Saboda haka na umurce ta da ta fice ba tare da bata lokaci ba, ta dawo idan ta ajiye shi a wani wuri.
After she withdraws the child.
Anata ra'ayi Sa'ida Ali, wata 'yar gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Kenya, ta ce abinda kakakin ya aikata ne ba daidai ba.
This is an example of how patriarchy sends out a message that certain spaces.
Misali kenan da ke nuna cewa waɗansu suna ganin bai kamata mata su shiga waɗansu wurare ba, ko rike waɗansu mukaman shugabanci, ko kuma suna ganin waɗansu cibiyoyi da ake tsaida shawarwari ba wurin shigar mata ba ne. Wannan babbar matsala ce a wurina, sabili da kuwa muna ci gaba da nuna cewa maza su ne ke da iko, muna ƙara ba su damar rufewa mata baki. Da take hirar da manema labarai bayan da aka fitar da ita daga zauren majalisar, Zuleika ta ce an ba ta zaɓi biyu ranar Laraba: ko dai ta zo aiki ba jaririn, ko kuma kada ta zo aiki baki ɗaya. Ta kuma gwammace kada ta je aikin. A shekarar 2017, Majalisar Dokokin Ƙasar Kenya ta amince da ƙudirin da ya buƙaci ma'aikatu su samar da wuraren da mata masu shayarwa za su iya kula da 'ya'yansu. Sai dai kamfanoni ƙalilan ne kawai suka yi wannan tanadin.
Baba Yakubu Makeri da fasarar rahoton Rael Ombo. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogoma na Washington ke cewa ƙarfe 1:18 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar yellow fever, wanda Hausawa ke alakanta ta da shawara. Yellow fever wata cuta ce da ke da matukar haɗari, wacce ake kamuwa da ita sakamakon cizon sauro. Sa'annan kuma tana nuna alamunta ne ta hanyar zazzabi mai tsanani da kuma sauya kalar ido. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
To likita, ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar yellow fever wanda Hausawa suke alakantawa da shawara?
Sunan yellow fever ya samo asali ne daga karal ruwan dorawa da idanu yake yi, ko a ce rawaya a idanu. Al'adar Bahaushe duk abin da zai kawo ido yayi kalar ruwan dorawa yakan kira shi shawara, kuma akwai abubuwa da daman gaske da suke sa ido yayi ruwan dorawa, yellow fever yana daya daga cikin su. Ita kuma cutar yellow fever din nan wata cuta ce da kwayoyin cuta nau'in virus suke haifarwa, wanda wani nau'in sauro wanda Turawa suke kira da suna Aegis aegypti shine yake dauka wannan kwayar cuta, sai ya harbi mutum da ita, sai kuma ta yadu cikin al'umma.
Banda wannan nau'i na sauro, shin akwai wani abu da man da ke kawo ta?
Shi wannan sauro yana iya harbar misali birai, kamar wanda yake alaka kuma da biri, shi ma zai iya samu ya dauki wannan kwayar cuta. To amma saboda biran ba su fai a mu'amala da jama'a ba, mafi yawancin kenan abin da ke kawo shi a cikin al'umma sauran ne.
Likita, menene alamomin wannan cuta ta yellow fever wanda Hausawa suke alakanta ta da shawara?
Wannan cuta tana iya zuwa ta kasance ba ta da wani tsanani. Idan ta zo ba a mai tsananin ba, zai kasance kawai ta kawo zazzabi ne da ciwon kai da ciwon jiki, kaji ko ina tsokokin mutum yana ciwo, da rashin son cin abinci, da gajiya, da mutum ya ji duk baya jin daɗin jikin shi. Wannan yawanci yakan ɗauki kamar kwana 3 zuwa kwana 7. Waɗanda suka samu matsananciyar cutar, to su ne wanda suke samun idan su sai wannan kala ta ruwan dorawa. A wannan lokaci kuma to ta fara shafar hanta kenan da sauran bangarorin jiki kamar su koda. A wannan lokaci ne kuma mutane da suke da irin wannan mai matsananciyar cuta za su fara zubar da jini ta hanci, ta baka, da sauran bangarorin jiki. Waɗanda suka samu wannan matsananciyar cuta, mafi yawancin su kusan mutum 50 daga cikin 100 suna mutuwa cikin sati ɗaya zuwa kwana 10.
Ita wannan cuta ta yellow fever tana da nau'ika ne daban-daban, ko kuma guda ɗaya ce amma takan bayyana ko kuma takan azzara bayan wasu kwanaki?
Cuta ɗaya ce, amma idan ta kama wanda misali yana da garkuwar jikin shi tana da ƙarfi, to sai ya kasance kawai ta wannan 'yan kwanaki, kuma ba ta kai ta ta'azzara ba. Amma idan ta samu wanda kan kowane dalili ne ya kasance garkuwar jikin ba ta da ƙarfin da za ta yaƙi kwayoyin cutar, to sai ta shiga cikin wancan bangare na matsananciyar cuta.
Kamar suwa suka cutar ta fi barazanar kamawa, wato cutar yellow fever?
To cutar tana iya kama kowa, amma wanda suke samun sauƙin ta shine waɗanda suka samu allurar rigakafi, saboda allurar rigakafi tana sa jikin ya gane kwayar cutar daga shigarta kuma ya yaƙe ta. Amma za ta iya kama kowa, babba ko yaro, mace ko namiji, kowa zai iya zama ya kamu da cutar.
Kwanaki mun yi magana akan rigakafi, to shin ita yellow fever tana cikin nau'ikan cutar da ake yin rigakafin ta kenan?
Hakika yellow fever ita tana daga cikin cututtukan da rigakafin gaskiyar magana yafi magani, saboda idan aka yi mutum allurar rigakafin nan sau daya zai iya samun kariya har na tsawon rayuwar shi da ita.
Shin ana iya daukar cutar, wato mai cutar yakan iya yada ta, ko sai lalle wannan nau'i na sauran nan kamar yanda kai bayani a baya shine ke iya yada ta?
Mai cutar yana iya yada ta sosai, dalilin da yasa kenan ma take shigowa cikin al'umma a matsayin annoba. Mutum daya idan ya same ta zai iya yada ta, ko ta atishawa, ko ta tari, ko da ta gaisawa, misali ya taba wani ko yawo, ko kwalla, ko sauransu, zai iya sa wani. Saboda haka tana da illar gaske, tana da kuma saurin yaduwa a cikin al'umma.
To likita, duk da wannan cuta ce mai hatsari kuma wadda take da saurin yaduwa a cikin al'umma, yaya ake jinyar mai cuta?
Na daidai idan aka ga mutumin da ake zargin cewar yana da wannan cuta, to da buƙatar a sanar da jami'an lafiya, saboda idan sun zo za su dauki matakan da ya kamata, za a duba wani gari ko waɗanne jama'a wannan al'umma abin ya shafa, akan ware asibiti musamman da za a ɗauki mataki na tabbatar da cewa ba ta yaɗu zuwa sauran al'ummomi ba. To ta haka akan rage yawan yaɗuwar ta cikin jama'a.
Kabar wasu alamomi mutum zai fara nunawa wanda zai nuna ma wanda yake tare da shi cewa lalle wani yana cikin wani hatsarin rashin lafiya ko wani abu makamancin haka. Shin tana sa kamar su ko zazzabi ne ko ciwon kai, wata dai alama da za a gani domin a ɗauki matakin gaggawa na zuwa asibiti?
Babban matsalar ta shine za ta iya yadda take nuna kamar yadda zaka ga zazzabin cizon sauro, malaria misali, dan zazzabi, ciwon jiki, ciwon kai. A wannan lokaci ba dalle mutum ya tunanin ma cewa wai yellow fever bace, saboda haka kenan wanda suke da wanda ba matsananciya ba za su iya zama cikin al'umma ba tare da ma wani ya sani ba, kenan shine babban hatsarin ta. To amma idan aka samu mutum daya wanda ya samu mai matsananciyan nan, aka ga idanu yayi yellow da maganar su zubar da jinin da sauransu, to yawanci wannan ne ke jawo hankalin mahukunta su san cewa akwai wala Allah wannan annoba. Idan aka zo aka tabbatar da ita, to sai kuma a duba a ga daga wani bangare yake, ta ina ake tunanin ta bullo, kuma ina ake tunanin a wannan lokaci ta ta'azzara.
Duk da a baya kayi maganan cewa kaso mai tsoka da cikin mutanen da suka kamu sukan mutu ne, to amma akan warke daga cutar?
Ana warkewa daga ita, wanda bata da tsanani mafi yawancin su suna warkewa, amma waɗanda suka yi ta tsananin su ne wajen kashi 50 cikin 100 suke mutuwa a cikin sati guda zuwa kwana 10. So ana kuma sannan bayan kwana 10 nan wasu suna iya karuwar rasuwa. Asibitoci abinda ake yawanci ana bada dan magunguna ne da zai taimaka wanda ya zubar da jini a kara masa jini da sauransu, amma tana daga cikin cututtukan da lallai rigakafi ya fi magani, saboda babu wani magani da yake da karfin da zai kashe kwayar cutar cikin dan lokaci.
To likita, a baya kai maganar cewa idan an gane mutum din yana da shi a cikin al'umma akan dauki mataki dan gane cewa bai yada ta ba. Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi domin tantance cewa akwai wanda ya kamu ko kuma mutane ba sa cikin hatsari?
Akwai dakunan bincike na musamman wanda su ne suke iya tabbatar da cewa wannan kwayar cuta ta yellow fever ce, kuma shine dalilin da yasa idan aka ga wannan alamu ake kokarin a jawo hankalin mahukuntan bangaren lafiya, saboda su za su zo su dauki wannan jini su kai inda za a gwada. Idan aka tabbatar da cewa wannan kwayar cuta ta yellow fever ce, to kin ga daga bayanin da muka yi da yawa kenan sun samu sauki, ɗan kaɗan ne take yin tsanani. To a cikin wanda suka yi tsananin kuma rabin suna mutuwa, saboda haka idan aka samu mutum ɗaya da aka tabbatar da cutar nan, kin ga kenan yana nufin lallai a cikin al'umma akwai wasu mutane da dama da suka samu cutar.
To likita, kowace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa daga cututtuka?
To wanda dai ya san bai samu allurar rigakafin nan ta yellow fever ba, ya kamata yayi kokarin ya samu allurar nan ta rigakafi. Sannan duk lokacin da aka ga rashin lafiya da ba a gane kanta ba, da bukatar a yi kokarin sanar da hukuma, saboda wanda haƙƙinsu ne su tabbatar da menene matsalar kuma wani mataki ya kamata a ɗauka, su zo su yi abin da ya kamata su yi.
Ta masauraran mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirinmu na lafiya na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin wannan shiri, wato
Dr. Lawan Musa Tahir,
ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hauwa Amarya da Dr. Tahir kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaicen, magadan gari sama da 200 a Amurka sun buƙaci 'yan majalisar dattawa da su dawo daga hutu su rattaba hannu kan ƙudurin dokar daƙile bazuwar bindigogi a ƙasar. Firaministan Indiya Narendra Modi ya yi wa 'yan yankin Kashmir alƙawarin fara shiga wata sabuwar makoma bayan soke 'yancin cin gashin kan yankin da ya yi. Wasu fatattun 'yan ƙasar Zimbabwe na fuskantar zargin amfani da matsayinsu ba bisa ka'ida ba don samar makansu ɗumbin basuka ba tare da bayar da jingina ba. Hukumomi a ƙasar Mexico sun gano wasu gawarwaki 19 a yammacin Mexico ɗin jiya Alhamis, waɗanda ake ganin na wasu ne da suka mutu a wani ɗauki ba daɗin da wasu masu safarar muggan ƙwayoyi suka yi da junansu.
To a gaishe ka masu saurare, na kuma kammala shirin na safiyar yau, sai kuma nan da sa'a 1:30 mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, inda Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu a shafinmu na intanet voahausa.com a madadin shi Ibrahim da Sidi da kuma injiniya mu Darrell Alheri ke muku fata alheri.